الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شدق وطن ربيع الثاني هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الأليه دو دتلاتن دهود ودتي دي دي دشا شدا دوطن بيو نشكرا تدبو بيو دقو مشاوكو تميلادية ذا متاش درسي نسب اندبير أجكن كراتمنا العزية نا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه من أجكن باب الحج ذا متاشي إن دمالا يتشي وإحرام الرجل رجلي في وجهه ورأسه مالا يتشي وإحرام الرجل في وجهه ورأسه إحرام النمجي ihramin namiji a kansa a fuskar sa ne da kansa ma'ana wato abinda ya haram abinda yake haramu ya rufe shi a lokacin da yake cikin halin ihrami ga namiji shine fuskar sa da kansa shine ma'anar wannan nan mallan ya fara ya shiga cikin bayanin abinda ake cewa mahzuratul ihram mahzuratul ihram sune abubuwan da aka hana mutun ya aikata su yayin da ya shiga cikin halin ihrami kamar yanda idan kai harama da sallah kace Allahu akbar kaga kai harama da sallah kenan to bi halatta kai waiwaye ba bi halatta ka ci abinci ba bi halatta kai tafiya ba sai dai ka shagaltu da aikin sallah to haka idan kace labbaika allahumma labbaika hajjan ko umratan to ka shiga cikin ihrami to akwai abubuwa waɗanda suke bi halatta kai su ba to waɗannan abubuwa wanda bai halatta kai su ba sune ake ce ma mahzuratul ihram wato abubuwan da ihrami yake hanawa to yanzu shine mallan ya yanzu shine zai yi bayani su dama ɗaya daga cikin wato wuraren da ya daga cikin fasalai da suke zuwa a cikin babin haji fasali da yake bayani akan mahzuratul ihram to mallan ya fara da cewa ihramur rajuli fi wajhihi wa ra'sihi ihramun namiji shine a fuskarsa da kansa wato ma'ana bai halatta mutumin da ya shiga cikin halin ihrami ya rufe fuskarsa ba ko ya lullube kansa amma lullube kai wannan muttafaqun alaihi babu sabani tsakanin malamai ijma'i ne saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yalbisul muhrim alqamis wala sarawil wala albaranis wala alimama sai ya ambaci albaranis da kuma al'imama cikin abubuwan da mai ihrami ba zai sanya ba yace ba zai sanya alburnus ba alburnus yace hula mai kokuwa irin hular Morocco din nan hula mai kokuwa me yasa ba zai sanya ta ba shine tana rufe kansa wala al'imama ba zai sanya rawani ba to wannan ishara ne ga abubuwa guda biyu da suke nuni ga cewa duk abinda mutum zai rufe kansa da shi a cikin halin ihrami ba zai sanya shi ba saboda haka ba zai sa hula ba zai sa kyalle ba duk wani abu wanda zai lullube kansa ya hana shi jin zafi ko ya hana shi jin sanyi ba zai sanya shi ba wannan ijma'i ne saboda wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu hadisin Abdullah ibn Abbas yayin da wani daga cikin sahabbai ya mutu a filin Arafa النبي صلى الله عليه وسلم يجي اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه اتكين حديثنا اكر شيكي شوفا انه يبعث يوم القيامة ملبيا كدك للبئي كنسا كدك مكسين يا مستراري دو منزا اتاشيش رانا القيامة ينعين لبيك اللهم لبيك ونعيات ايدك اتكين هجة ga cewar talbiya bata yankewa hatta a filin Arfa cikin karatun mu na wancan makon saboda haka kun ga hujja ne akan waɗanda suka ce ana daina yin talbiya yayin da aka tafi yayin da za a je yayin da wato zawali yayi na lokacin ranar Arfa wannan hadisin ya ce tunda ya mutu a lokacin Arfa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kashe shi yana yin talbiya wato har a wannan halin yana cikin halin mai yin talbiya ash-shahid anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da hukuncin ihrami a halin mutuwa kuma yace kada a rufe kansa saboda illar ne, illar ihrami. To min babu aula wanda ya kira yayi, idan wanda yake matacce ma an yi istishabul hukum, hukuncin ya bi shi har halin mutuwarsa aka ce kada a rufe kansa, to min babu aula wanda ya kira yayi shi ma ba zai rufe kansa ba. To amma fuska wannan mahallin sabani ne tsakanin sahabbai. Daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke cewa za a iya rufe fuska, wanda matabar Uthman ibn Affan ne da Abdurrahman ibn Auf da waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce babu laifi idan mutum ya rufe, idan mai ihrami ya rufe fuskarsa. Suka ce domin a yi kiyasinsa a kan mace, an ce mace ihraminta fi wajhiha, ba za ta rufe fuska ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ta rufe fuskarta, kada ta sanya niqab. Saboda haka hukuncin namiji shi ma ɗaya ne, ai kiyasin namiji akan mace. Dalili na biyu suka ce riwayar hadithin Ibn Abbas, a riwayar mu ta zo da cewa wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu, kada ku rufe fuskarsa, kada ku rufe kansa. Saboda haka an sanya hukuncin fuska daidai yake da hukuncin kai. Suka ce wannan shine hujjarsu. Waɗansu saura daga cikin sahabbai, daga cikin su hadda sayyidina Umar, suka ce su sayyidina Uthman sun ce za a iya rufe, babu laifi idan mutum ya rufe fuskarsa. Hujjarsu shine kiyasi akan namace. Kauli na biyu shine suka ce a fuska ita ma ba za a rufe ta ba, haramun ne a rufe ta ga mai halin ihrami, kamar yadda bai halatta a rufe kai ba. Shine suka yi hujja da wannan riwaya ta hadithin Abdullahi ibn Abbas wanda ta zo a cikin As-Sunan, wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu, kada ku rufe fuskarsa, kada ku rufe kansa. Saboda haka suka ce idan mai ihrami ya rufe fuskarsa, ya zamanto ya aikata mahdhur daga cikin mahdhuratil ihram, ya aikata abinda aka hana daga cikin abubuwan da aka hana na ihrami. Abinda yake mafi rinjaye wal ilmu inda Allah shine cewa babu laifi akan rufe fuska, saboda abinda suka dogara da shi na cewa ba a rufe fuska, wannan riwayar ta wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu akwai magana akan ingancinta. Abinda take a cikin Bukhari da Muslim shine wala tuhammiru ra'sahu, kada ku rufe fuskarsa. To amma rawi din wataran bayan shekaru da ya riwayar wannan hadisin, da aka tambaye shi riwayar hadisin, sai ya ruwaito shi da ƙarin wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu, wanda yake nuna kan cewar yayin da ya riwaya a da, wanda fil ghalib mai riwayar hadisi yayin da yake da sauran kuruciyarsa ya fi ƙarfin hadda bisa yayin da girma ya soma zuwa masa, sai ya zamanto ya soma manta hadisinsa. Duk da yake ba a tuhumci Abi Bishr da cewa ya yi ikhtilaf ba, amma riwayarsa bi akhara a ƙarshe ba kamar riwayarsa a farko ba. Saboda haka waɗansu malaman hadisi suka yi inkarin wannan ziyadar, daga cikinsu hadda Imam Muslim a cikin Kitabut Tamyiz ya yi inkarin wannan ziyadar, wannan ƙarin wala tuhammiru wajha, kada ku rufe fuskarsa. To idan kuwa riwayar bata inganta ba, saboda haka sai a koma al-asl. Al-asl shine kan cewar dukkan abu mutum mai ihrami zai yi sai abinda dalili ya hana shi. To babu, tunda ko babu dalili, dan haka rufe fuska bai zamanto wajibi ba ga wanda yake cikin halin ihrami, sabanin wannan riwayar da malam mai izziya ya tafi akai, wanda yake kuma ita ce mazhabar Malik. Amma mazhabar Malik ba a rufe fuska, idan mutum ya rufe fuska sai ya yi fidiya. Amma wanda yake kuma kamar yadda muka ce shine mazhabar shine abinda sayyidina Umar yake akai da waɗansu daga cikin sahabbai. Waɗansu daga cikin sahabbai suka saba musu mazhabar sayyidina Uthman ibn Affan da Abdurrahman ibn Auf, daga cikin malaman Madina kuma akwai Zaid ibn Thabit, su suka ce babu laifi za a iya rufe fuska, mai ihrami zai iya rufe fuskarsa, domin babu abin da ya haramta masa ya rufe fuskarsa, kuma domin a yi kiyasin namiji akan mace yadda aka halatta mata, ya zamanto kan cewar domin kiyasin namiji akan mace. Fa yahrumu alayhi satruhuma, to dan haka sitirce kawo suturce kansa ya rufe kansa da fuskar sa haramun ne bima yu'addu satira da dukkan abin da yake za a kidaya shi akan cewa mai suturcewa ne kal imama kamar rawani wal khirqa kamar tsumma kamar bandeji wanda mutum zai sa ya rufe kansa dan haka idan da mutum zai ji ciwo idan da mutum zai ji ciwo aka ya zaman to an daure masa kai ya aikata mahdhur daga cikin mahduratul ihram to yanzu yaya zai yi kenan sai ya lulluba kansa sai ya fidiya in aka daura masa sai ya fidiya domin idan mutum ya aikata abinda ba a yi a cikin ihrami sawa'un bisa mantuwa ko bisa larura ko da gangan to sai ya yi fidiya saboda hadithin Ka'ab ibn Ujra wanda yake yana da kwarkwata a kansa kwarkwata ta matsa masa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi da ya aske kansa sannan ya yi fidiya kaga bukata ce ta sanya shi yana cikin halin larura don saboda cutar da yake fama da ita na kwarkwata saboda halinsa kamar halin mara lafiya ne amma kaga da ya aikata mahzur da ya aikata abinda ba a yi a cikin ihrami aka ce ya aske kansa ya aske gashinsa sai ya zamanto wannan ya sanya aka ce masa sai yayi fidiya dan haka da mutum zai ji ciwo ayi masa bandeji aka alillube kansa da bandeji to wannan lillube kan da yayi tunda ba a yi a cikin halin ihrami shi kuma yayi bisa larura to wannan larurar ba za ta sauke masa wannan nauyin na keta ka'idar ihrami ba sai yayi fidiya bayanin fidiya kuma zai zo ko yaya ake yin fidiya وكل ما ينتفع به من الحر والبر da kuma dukkan abin da ake amfanuwa da shi na daga wato ake yin amfani da shi daga zafi ko sanyi duk abin da zai tsare maka zafi ko abin da zai tsare maka sanyi kamar malafa ko mutun ya sanya malafa kaga tana tsare zafi ko kuma yake tsarewa daga sanyi kamar ya sanya irin rigar irin hular sanyi din nan wanda zai lullube za ta rufe masa kunnuwa ko kuma ya sanya irin rawanin nan na ulu wanda zai masa maganin sanyi saboda ana cikin sanyi dukkan wannan yana daga cikin abin da ba a yi a cikin ihrami domin yana daga cikin ma'anar wala yalbisul imama baya sanya rawani wa yahrumu alayhi lubsul khatam haramun ne kuma a gare shi ya sanya khatam kawanya to abin da suke cewa na dalili a nan wajen shine cewar dukkan wani abu na tufa da yake kewayewar da gaba ba a sanya shi saboda haka kaga kamar wando an yi shi yana kewayewa da gabobi da kafafu riga tana kewayewa da gangar jiki da hannaye hula tana kewayewa da ka kamar an yi ta sifar kani to haka ma kawanya tana kewayewa da gaba ta dan yatsa saboda haka shi ma mutum ba zai sanya ba wannan shine mazhaba shine abinda mai ziya ya tafi akai sabanin abinda waɗansu malamai suka tafi akai na kan cewa babu laifi a sanya ziya a sanya kawanya domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sanya kawanya annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya kawanya amma babu hadisi guda daya da yace idan mutum da yace masahabbai su cire kawanyar su yayin da za su shiga cikin halin ihrami babu hadisi guda ɗaya da yace za a cire kawanya dan haka abinda yake mafi rinjaye babu laifi a sanya mutum ya bar kawanyarsa a hannunsa a cikin hukuncin kawanya hukuncin agogo domin idan ka ce ba zai sa kawanya ba to ba zai sa agogo ma tunda agogo ma ya kewaye da gaba to amma abinda ake nufi da abinda yake na tufa da zai kewaye da gaba shine tufar da take suturce gaba amma agogo ba a sanya shi don ya suturce gaba ba haka zalika kawanya ba a sanya ta don ta suturce gaba ba ko an sanya ta don ta suturce nan wajen ne ba a so a rinka ganin sa zai magana kawanya ba ta maganin zafi ba ta maganin sanyi ba ta lullube gaba ta yi mata ta lullube gaba kamar yanda wato riga take lullube gabar jiki ta sama dan haka ba ma'anar al-makhith bace ba ta da ma'anar wato tufa wanda yake kewayewa da gaba kuma musamman umda anan wajen dai na hujja da malamai waɗanda suka ce ya halatta mutum ya sanya kawanya shine cewar abu ne wanda yake sananne cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin tahattum suna sanya kawanya haka dalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana sanya kawanya amma ba a ruwaito cewar yayin da zasu yi ihrami sun cire kayayyakin su ba ai sun cire kawanyar su ko an umarci wanda yake da kawanya ya cire ta wanda yake wannan shine ar-rajih wallahu a'lam wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha ihramin mace kuwa fi wajhiha a fuskar ta ne wa kaffaiha da tafukan hannayenta faqat suke nan amma sauran dukkan abubuwa sauran dukkan wurare a jikinta za ta iya rufewa inda kawai ba za ta rufe ba shine fuskar ta da tafukan hannunta kuma ita ba kayyade mata irin tufar da za ta sanya ba dan haka mace za ta iya sanya kowace irin tufa a kowane irin tufa za ta iya sanya dan haka abinda mata suke yi na su ce sai sun dinka dogon wando da dogon riga kamar shine ihrami na mace abinda in dai ba dai wani abu ne babu kayyade ta shari'a da ta ce sai wannan in mace ta sanya zani da riga da mayafi mai sutura wannan yayi ihrami a tamfa ba sai lalle fara ba in ta sanya abaya kuma ta sanya mayafi wanda zai lullube kanta ta yi ihrami kowane tufa za ta iya sanyawa abinda kawai aka sanya mata na ka'ida dangane da shigar ihrami shine ba za ta rufe fuskarta ba ba za ta rufe tafukan hannayenta ba al-kaf shine tafin hannu dalili shine hadithin Abdullah ibn Umar shima wala tantaqibil mar'a wala talbas al-qaffazain mace mai ihrami ba za ta yi niqabi ba za ta sanya niqabi ba shine wato abinda aka yi aka huda masa wurin aka huda wajen gani na idanu wanda mace za ta sanya ta daure shi a bayan kanta ko ta makale shi inda ya zamanto ta rufe fuskarta ta bar idanunta suna kallo to mace ba za ta yi wannan ba kamar yadda ya zo a hadisin Buhari wannan hadisin Buhari ya ruwaito shi Abdullah ibn Umar wala tantaqibul mar'a ko wala tantaqibil mar'a in kace wala tantaqibul mar'a a ladin sai ta zamanto nafiya wanda yake yana ɗaya daga cikin sigar hani in kuma kace wala tantaqibil mar'a sai ladin ta zamanto nahiya kada mace mai ihrami ta yi niqabi wancan ku riwayar ta wala tantaqib da ar-raf'a mace mai ihrami ba ta sanya niqabi wanda yana ɗaya daga cikin sigogi na hani wala talbasul qaffazain haka ba za ta sanya al-qaffaz ba shine safar hannu mace ba za ta sanya safar hannu ba yayin da take cikin halin ihrami saboda haka wannan shine ya sanya malamai suka ce wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha ihramin mace a fuskar ta ne da hannayenta saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da aka ruwaito da wannan ma'ana amma bai inganta ba cikin addar qutni a cikin sunan al-kubra na bayhaqi cewa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha amma ma'anarsa sahihi ya ce saboda wannan hadisi ingantacce na Abdullah ibn Umar kamar yadda ya zo a cikin al-Bukhari walaha an tasdula ala wajhiha na'am to idan ba za ta sanya niqabi ba kawai niqabi ne ba ta isa ba hatta al-burqa burqa shi kuma shine wanda yake a ba huda daya ake ba huda biyu ake ba ta idanu huda guda daya ce ake shi ma dai abin da yake rufe fuska ne amma an yi huda an yi layi wanda yake mace za ta iya gani ta tsakanin wannan layin shi ma ba za ta sanya shi ba duk saboda me saboda illar yana rufe fuskarta sai ya ce walaha an tasdula ala wajhiha thawban li ajli satri ya halatta a gare ta ta saki tufa ta saki mayafinta akan fuska ya rufe fuskarta li ajli satri dan ta suturce fuskarta ya halatta a gare ta wato ba tare da ta daure shi akan ta ba ko ta makale shi ta saki mayafinta ya zamanto yanda zai rufe fuskarta idan ya zamanto tana da bukatuwa ta suturce fuskarta saboda ta zo waje da yake maza za su rinka kallanta kamar yadda aka ruwaito matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi a cikin sunan abi dawud hadithin aisha tace muna kasance muna wucewa da mahaya idan muka zo wucewa da su sai mu saki wato khimar mayafinmu na ta ya rufe fuskar mu idan suka wuce sai mu bude. To wannan tunda bai zamanto hukuncin al wato bai zamanto ya dauki hukuncin al-niqab ba, tunda niqab shine wanda aka daure shi ya daure fuska din. Dan haka mata sau da yawa din wannan kuma za ka ga ba a kula da wannan, da yawa mata za ka ga suna sanyawa, suna sanya niqabin su a lokacin ihrami, sun san haka suke sanya, suna sanya niqabin su. Waɗansu kuma ka ga sun sanya irin abunan da yake hana shakar iska, maza da mata duk za ka ga suna sawa. To yanzu ka ga kamar maza da suke sanya wannan a bisa abin da yake a matabar Malik na kan cewar rufe fuska, a rufe fuska yana daga cikin mahduratul ihram, kaga sai sun yi fidiya. Tunda yayin da mutum ya sanya wannan ya rufe hancinsa da bakinsa, indai ya kai thuluthi, athuluth wa thuluth kathir, indai ya rufe thuluthin fuska to shikenan tamkar ka wuce fuska ne, saboda kaidar shari'a shine athuluth wa thuluth kathir, abinda duk aka yi thuluthi to yayi yawa. Dan haka in ka san in ka rufe thuluthin fuska, ka rufe yawan fuska, ba sai ka rufe thuluthai ne ba, thuluthi in ka rufe athuluth kathir, wannan ita ce kaidar da malamai suke dauka, sai mutum yayi fidiya. Amma abinda bisa abinda muka rinjayar na kan cewa babu laifi mutum ya rufe fuskarsa, wannan ba zai zama to akwai fidiya ba. Amma mace ba za ta rufe ba da irin wannan abin wanda yake hana shakar iska mara kyau, amma haga mutum, amma za ta iya daukan gefen mayafinta ta rinka rufewa a haka. Walaha an tasdula ala wajhiha thawban li ajli sadri wala tadrizuhu bi ibratin wa nahwiha, bazata makale shi ba da allura ko makamancinta, shine kamar fil kenan, wato bazata makale shi da fil ba, ya zaman wato tai amfani da mayafin nata ta sake shi, amma tana gudun kada ya sake, kada ya fado gabaki daya, sai ta makale gefen sa da fil dan ta tsare shi a nan wajen, to bazata yi haka ba, domin in tai haka ta mayar da shi ya zamanto an-niqab, ta mayar da shi ya zamanto niqabi kenan. Wannan shine kawai kaidin da aka sanya ma mace, amma za ta iya sanya dukkan tufar da take so, za ta iya sanya dukkan takalmin da take so, ko fade ko takalmi sau ciki. Amma namiji ba zai sanya takalmi sau ciki ba, kamar yadda muka ya gabata ba zai sanya fade ne, idan bai samu fade ba ko sandal to shine sai ya sanya takalmi sau ciki. Sannan malamai sun yi sabani, zai yanke shi ne karkashin, zai yanke bayansa yadda zai mai da shi tamkar fade, wato ya zamanto ya yanke kasansa, wato bisaraha ba kamar hafshu ba, kamar sandal. Wal yaqta'huma asfala min al-ka'abain, abinda yake karkashin al-ka'abain wato kasan idan sawu shi zai yanke, kamar yadda sandal yake, kaga kasan idan sawu kaga abu ɗaya yake, zai irin wannan yankan ne, koko zai yanke shi ne ya zamanto irin takalmin yan Morocco kamar hafshu din da kake faɗa, wanne ne zai yi? To a bisa kaulin wannan shine masabar Malik cewa mutum zai yanke, bisa hadisin Abdullahi ibn Umar, wanda hadisin Abdullahi ibn Umar a Madina ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man lam yajid an-na'alain falyalbas al-khuffain waliyaqta'huma asfala min al-ka'bayn, wanda bai samu takalma faɗa ba to ya sanya khuffi amma ya yanke su daga kasan su, daga kasan al-ka'bayn, daga kasan idan sawu, domin kun san khuffi, asalin khuffi yana tasowa ne har ya zo ya rufe makyangyama, sai ya rufe wato idan sawu, to sai ka yanke idan sawun daga nan wajen, yanda zai zamanto saman dunduniya da gefen dunduniya a waje yake. Idan kai haka kaya zamanto ya halatta ka sanya shi kenan. To amma a mazhabar Imam Ahmad kawai mutum zai sanya kufin ne haka, dalili saboda sun ce wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar a Madina ne, amma a Makka a Arafa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi ibn Abbas akan ya irin akan wanda bai samu khuffain, wanda bai samu na'alaini ba, me zai yi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man lam yajid na'alain falyalbasil khuffain, sai kawai ya itlaki bai ce wal yaqta'huma ba. Sai suka ce wannan tunda a Arafa ne, kuma hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne, wancan na Ibn Umar da ya ce a yanke a Madina ne, amma a Arafa da aka tambaye shi sai ya ce kawai a sa kufin bai ce a yanke ba saboda haka ya nuna kan cewa kenan an ƙara yawa musulmi sauki saboda haka kuma dama ana daukan al-akhir fal-akhir daga ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ake dauka saboda haka fatuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ita ce wadda ta kunshi rukhsa dan haka wanda bai samu takalmi fada ba to sai kawai ya sanya sauciki ya haji amma yanzu ai fada ya fi sauki bisa takalmi sauciki ba kamar dadin ba dadin wata kila wato takalmi irin wannan fada din yana da wahalar samu saboda yanda ake sana'ar sa wa yahrumu alal muhrim massu tib haramun ne ga me wanda ya shiga cikin halin ihrami ya shafa turare nan yace al muhrim ya hada namiji da mace ya hada babba da yaro kamar yanda a cikin dangame da abin da zai bari na tufafi in aka ce ar-rajul namiji ya hada babba namiji babba da namiji yaro yaro wanda yake iya dau wanda aka yi masa ihrami in dai mumayyizi ne to shi ma dole a sanya shi bi ka'idodin ihrami amma wanda yake ba mumayyizi ba kamar dan karamin yaro wanda yake bai san ya ce yana so ya je ya bayan gida ba ko yana so ya je ya tsuguna babu laifi dan an sa masa pampers amma asali kaga a cikin ihrami ai mutum ba zai sanya alqaba ba zai sanya kamfai ba ba zai sanya pant ba to amma yaro in aka yi ihrami da shi babu laifi a sanya masa pampers domin ya zamanto ya hana shi daga fitan najasa amma in mumayyizi ne to abinda namiji zai sa na ka'idar ihrami shi ma haka za a sanya ma yaro to haka nan wajen da yace wa yahrumu alal muhrim massu tib haramun ne ga mai ihrami ya shafa turare at-tib abinda ake nufi da at-tib shine ma yutatayyabu bihi dukkan abinda ake yin ake shafa shi abinda ake shafa shi dan turaren sa dan kanshin sa wa yushammu ra'ihatuhu ake shinshina shi dan aji dadin kanshin sa a shafa wato abinda yake da kanshi kuma ake shinshina shi dan aji dadin kanshin sa yanzu kaga kamar kamar uturujja wannan furene wannan dan itace ne mai kamar lemo mai kanshi mai zaki ko mai kanshi kaga ba turare bane tunda ba za ka aje shi kace ko za ka dauka kana jin kanshin sa ba dan a ci ne don haka ba za a kira shi turare ba amma kaga kamar ward kamar ruwan ward kaga ba dan a shashi ake yi ba duk da yake akan dan sa shi akan dan waɗansu sukan zuba shi a cikin ruwa dan ya sanya ruwan ya rinka kanshi amma asali ward ana ajiye shi ne domin a shafa shi a jiki yana da kanshi kuma ana jin kanshin sa kamar lemo yana da kanshi mai dadi amma kuma ba za a kira shi tsib ba turare bane domin shan sa ake ba ajiye shi dan a rinka jin kanshin sa ba duk da yake yana da kanshi din amma ba a zuwa gare shi dan a ji kanshin sa sai dan a sha shi to abin da ake nufi da turare shine abin da yake da kanshi kuma ake ta'amuli da shi domin a ji kanshin sa dan haka abin da yake da kanshi amma ba a ta'amuli da shi dan a ji kanshin sa ba za a kira shi turare ba dan haka a nan wajen malamai suke sabani dan game da sabulu shin sabulu za a kira sabulu mai kanshi za a kira shi ba za a ba shi hukuncin turare ko ba za a ba shi hukuncin turare ba za a yi ba shi hukuncin turare to amma sabulu shafa shi ake idan dan jikinka ya kanshi tunda wankewa za ka je kai daga baya na'am a shahidai wani da ya abin da ya sa kenan waɗansu malamai suke ganin sabulu komai kanshinsa idan ka shafa shi ba turare ba ne tunda ba shi da ma'anar turare na'am ba zama zai a jiki ba kuma ba a amfani da shi dan don ya zauna a jiki amma waɗansu malamai suka ce tunda yana an sanya wannan abin na kanshi kuma za ka ɗauke shi ka ji kanshinsa kuma za ka shafa shi a jikinka yayin da kake shafa shi a jikinka kana jin kanshinsa duk da za ka wanke ɗin daga baya saboda haka suke ba shi hukuncin turare wal ihtiyad mutum ya ba shi hukuncin turare dan haka yayin da mutum yake cikin ihrami idan ya shiga cikin banɗaki kada ya wanke hannunsa da sabulu wanda yake mai turare amma babu laifi ka wanke hannunka da sabulu wanda yake ba mai kanshi ba tunda akwai sabulu da ake ba mai kanshi ba ko ba haka ba kamar irin sabulun Dettol din nan, tunda kan yi, tunda wannan ba turare bane, wannan ba turare bane, ko kuma soda, ko soda, ko irin sabulun yanzu an daina soda ko wanda ake yanyanka shi din nan ko dogon nan, to ka gani mara kanshi zaka yi amfani da shi. Amma da turare da mai wanda yake mai kanshi duk yana daukan hukuncin abdi bi halatta mai ihrami ya sanya shi ba, la namiji wala mace. Dalili shine wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tuhannituhu, kada ku sanya masa alhanut. Alhanut shine turare da ake har hada shi ake sanya shi a jikin mamaci da jikin likafaninsa yayin da za a binne shi, yayin da ake masa sutura. Shi ake ce ma alhanut. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Suka ce menene illar hanawa? Saboda fa innahu yab'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Za a tashe shi yana cikin halin ihrami, yana talbiya. Dan haka wanda yake cikin halin ihrami ba zai sanya turare ba. A wata riwayar wala tamassuhu tiba, kada ku shafa masa turare, kada ku shafa turare a cikinsa, wanda ya nuna cewar duk wannan illar rashin shafa turare din saboda halin ihrami. Wani dalilin kuma shine wanda yazo ya tambayi Annabi a hadisin Abdullahi ibn Umar, wala yalbasu thawban massahu alwaras wala za'faran, mai ihrami ba zai sanya tufa da alwaras ko za'faran ya taba shi ba, ya shafe shi ba. Da waras da za'faran din nau'i ne na wato turare wanda yake mai kala, turare ne amma kuma yana da kala. Waras turare ne wanda yake ja, za'faran turare ne wanda yake an san dai za'faran wanda yake yellow yellow, saffron wanda ake ce masa saffron da Larabci, amma dai da Hausa mu ma za'faran muke ce masa. To yana da kanshi kuma yana da kala, saboda haka aka ce illar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine saboda kanshinsa, saboda cewa turare ne. Sannan haka zalika wanda yazo hadisin Ya'la ibn Umayya, wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da jubba wanda ya shafa za'faran a jiki, ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zai yi, gashi zai yi harama da haji, yace ammal jubba fanzi'ha, ita wannan jubban ka cire ta. Wa amma tibul ladhi bika faghsilhu, turaren da ke jikinka ka wanke shi. Wanda ya nuna kan cewa kenan mai ihrami baya sanya turare, dan haka wanda yake cikin halin ihrami ba zai shafa turare a jikinsa ba. Turaren nan na fesawa ne ko na shafawa ne? Haka zalika turaren nan na ruwa ne ko ko turaren nan mai ne wanda ake sanya turare a jikinsa, wanda ake shafawa a ka ko ake shafawa a jiki? Duk mutum ba zai shafa shi ba, ko da mai ne mai kanshi. Mai mai kanshi mutum ba zai shafa shi ba yayin da yake cikin halin ihrami, saboda abin da ke cikinsa na kanshi. Haka zalika idan irin turaren da ake shafawa a jikin Ka'aba, a jikin Hajarul Aswad da kuma a jikin bangwayen Ka'aba, yayin da mutum yake cikin ihrami yazo yana yin tawafi, sai ya kula kada yaje ya shafa turare. Idan ya ga turare kada yaje ya shafa, domin in ya shafa turaren, turaren zai makale da hannunsa, sai ya zamanto kan cewa ya aikata mahdhur daga cikin mahdhuratul ihram. Malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yana tambihi akan wannan cewa a rinka kula wajen yin sunna kada kaje ka aikata mahdhur daga cikin mahdhuratul ihram, tunda shafa Hajarul Aswad da shafa Rukunul Yamani wannan sunna ne. Amma barin abin da yake kuwa mahdhur daga cikin mahdhuratul ihram wajibi ne, to kada garin yin sunna kaje ya zamanto ka tozarta wajibi. Ya'laqu bil jasad, hukuncin wannan turare ya zamanto yana yin saura a jiki, wato kanshin yana abin nan yana kasancewa tare da fatar jiki, zai makale a jikin jiki. Wato idan ka shafa ka dauke hannunka, in ka shishina hannun zaka ji kanshin, ba wai kanshin zai bari ba kana daukewa shikenan shi ma turaren ya tafi ba, a'a, dabi'ar turare kenan wanda yake yana makalewa da jikin abin da ya shafa shine. Saboda haka wanda yake bashi da wannan hukuncin ba za a bashi hukuncin at-tib ba. Wa thawb kuma yana makalewa da jikin tufa, an aka shafa shi a jikin tufa shi ma ba a yi. To a cikin cewa wala yalbis wa yahrumu alal muhrim masu ibn ya'laqu bil jasad, wannan akwai tafsir. yaushe ne mutum ba zai shafa turare a jiki, turare wanda yake makalewa a jikin jiki, bai shafa shi a jikin jiki yayin da ya shiga cikin ihrami ne, amma kafin ya shiga cikin ihrami fa, to wannan mahallin sabani ne kamar yadda muka yi ishara gare shi cewa Imam Malik yayi inkarin sa a bisa mazhabar ahlul Madina, su kuma shine abinda fatuwar Sayyidina Umar da Abdullahi ibn Umar take akai, cewa ni ihrami yayin da yazo, wanda yazo shiga cikin ihrami ba zai shafa turare ba, saboda turaren zai kasance a jikinsa har bayan ihrami. Amma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna kan cewar babu laifi a shafa turare a jiki, a jiki kafin a shiga ihrami, kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yi, ta shafa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam turare a jikinsa, ba a tufafin ihramin ba, a tufa kam ba a sawa kafin a shiga cikin ihrami, saboda zai zamanto tufa kenan mai turare a jikinta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai ihrami ya sanya tufa da take da turare, amma a sanya a jiki, to wannan ya tabbata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka maganar mai iziya da yace ya'laqu bil jasad, akwai tafsir ya'laqu bil jasad, yana wanda yake makalewa da jiki idan kafin a shiga cikin ihrami ne, babu laifi, ba haramun bane, bal sunna ne, duk da yake wannan sabanin mazhabar Malik ne, amma bayan an shiga cikin ihrami to wannan sahih, haramun ne mutum ya shafa turare a jikinsa, kamar ka dauko deodorant ka ce zaka shafa, ko kuma ka dauki turare ka shafa a gemunka, ko ka dauki turare ka shafa a kanka bayan ka shiga cikin halin ihrami, wannan mahramun ne, ka aikata mahdhur daga cikin mahdhuratul ihram. Kalmiski, misalin wannan turaren kamar turaren misk, almisk turare ne wanda yake daga cikin, wato daga cibiyar abin nan barewa, jininta ne yake, daga nan ake samun turaren misk, jininta ne yake, ko yake turaye koma ya zamanto turaren misk mai tsananin kanshi, wanda yake wani lokaci ma in ma ba a sirka shi ba sai ya zamanto, in aka dauke shi din haka sai ka rinka jin ma kanshin har ya zamanto wani waruwari yake. Turaren misk to bai halatta mutum ya sanya shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya turare na misk, an shafa masa turaren misk yayin da zai shiga cikin ihrami, kamar yadda Aisha ta ce bi atyabil misk tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi atyabil misk ka'anni ara wabisal misk fi wabisal misk fi mafraqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kamar ina hangen kyalkyalin turaren miski a wato matsagar gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun san yadda yake shi misk din, yana da kala, yana da kala jaja-jaja, ruwan kasa haka yake. Wal ambar, da turaren ambar shi ma nau'i ne na turare, wanda yake duk wannan misalai ne ya kawo na turare guda biyu. Wadahanun ra'asi, haka zalika shafa mai a gashi shi ma ya harumu alal muhrim, ya haramta ga mai ihrami, ba zai shafa mai ba. Me illar rashin shafa mai, me dalilin rashin shafa mai a cikin ka, wato a gashin kai? Dalili shine yana daga cikin wato tana'um, wanda aka hana mai ihrami ya shiga ya kasance a cikinsa, nuna ni'ima, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi kudusi cewa Allah ta'ala yana cewa unzuru ila ibadi ja'uni shu'than ghubra, ku duba bayina sun zo mun suna masu kama jirkitatta, masu budu-budu da kura. To kaga wanda yake ya dauki mai ya shafa a gashi dan ya gyara shi, kaga wannan ba za a ce masa ash'af ba, ba zai zamanto mai gashi wanda yake buzu-buzu ba, dan yana ɗaya daga cikin nau'i na gyara gashi. Saboda haka halin ihrami hali ne da yake sanya mutum gashinsa ya zamanto wato buzu-buzu, ba gashi wanda yake an ni'imta shi an gyara shi ba. Haka zalika ya zamanto ya yi budu-budu da kura, dan haka duk abin da ya zamanto na ni'imta jiki ba a yinsa a cikin halin ihrami, saboda wannan hadisi al-Qudsi. Dan haka haramun ne mai wanda yake cikin halin ihrami, namiji ko mace, ya ce zai sanya mai a cikin gashi, zai shafa mai a gashinsa. Dan haka ne ma aka ruwaito sahabbai sukan yi talbid, wato shine su dandade kansu. Za ka ga ko a yanzu waɗansu larabawan Yemen za ka gansu suna yin wannan, musamman wanda suka fito daga cikin alkaryatu wanda suke akan al'adar larabawa ta cin dada, za ka gansu suna yin wannan. Na sha ganin larabawan Yemen suna irin wannan, wato sanya abin nan suke haɗawa da ƙaro da waɗansu furarruka wanda suka duka su, su za a dandaka sai a shafa a gashi, sai ya zamanto ya dandaɗe gashin yadda zai zamanto kan cewa gashin bai zamanto ya wargaje ba. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi, kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi ibn Umar. Haka Aisha ita ma ta yi. Dan haka ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata yayin da za ta yi ihrami da haji, bayan da ta ga haila, bayan ta yi ihrami da umra, yace ta shigar da haji cikin umra, ta shigar da umra cikin haji, ta yi harama da haji, yace unqudhi ra'saki wamtashiti, ki warware kanki sannan ki tsefe shi. Ta warware kanta saboda za ta yi talbid, sannan yace wato ta warware wannan talbidin da ta yi dandadewar da ta yi, wamtashiti sannan ta tsefe shi, ta taje shi. Wa taqlimu dhufr, taqlimu dhufr yankewar akai fa, yanke farce shi ma ya harumu alal muhrim, haramun ne ga mai ihrami ya yanke farcensa, ko namiji ko mace, ko babba ko yaro, ba zai yanke farce ba, domin taqlimu dhufr yana daga cikin ilqa'u tafaf, yana cikin jefar da dauda. Kuma a cikin ihrami Allah ta'ala ya ce ana yin wannan ne bayan an yi tawafi, thumma liyaqdhu tafafahum وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق, bayan sun gama aikin hajjin su, sannan thumma liyalqu tafafahum, sannan sai su zubar da wato daudar jikin su, to yanke farce yana daga cikin daudar jiki. Kaga an nuna cewa kenan a cikin halin ihrami ba a yi hatta yablughal hadyu mahilla, har sai hadiya ta kai lokacin yinta, shine in an je jamratul aqaba, in an je ranar babban sallah, in an je mina jamratul aqaba, a lokacin ne za a yanke a kai fa. Amma kafin nan mafhumin wannan ayar ya nuna kan cewa ba a yanke farce. To amma babu laifi idan farce ya kare, farcen mutum ya kare, kana jin tsoron kan cewa zai karce ka ko zai karci wani, ka cire shi ka yadda shi. Amma bayan ka cire shi ka yadda shi, sauran wanda ya sauran kuma, shi kuma in ka ɓamɓaro shi kace barka kanshi shi ka yi lebur, to a nan wajen sai ka yi fidiya. Amma wanda yake ya karye da kansa ka cire shi kayar, to wannan babu komai a kanka, saboda ba kai ne kai ilka'in ba, da kansa abin ya zo ya faru gare shi. Wa ibanatu sha'ar, da kuma cirewar gashi, da kuma cirewar gashi daga jiki, cirewar gashi daga jiki shi ma bai halatta ba ga mai ihrami, saboda Allah ta'ala ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla, kada ku aske gashinku, kada ku aske kawo gashin kanku har sai hadiya ta kai wajen da ta halatta a yi ta, shine ta kai mina, bayan kun gama aikin hajji kun zo mina, domin shine mahil din. Al mahil ismul mahal ne da kuma ismul zaman. Ismul mahal shine inda ake yin hadiya, ismul makan inda ake yin hadiya shine mina, ismu zaman zamanin da ake yin hadiya shine bayan an yi jifa, bayan an yi jifan jamratul aqaba, to a lokacin ne ya halatta mutum ya aski. Amma kafin nan mutum bai halatta ya aski ba, bai halatta ya aski ba, la gashin kai, wala gashin jiki, wala gashin hamata, wala gashin gaba, wala gashin kafa, ko na ina na jiki, mutum ba zai cire shi ba a cikin aikin hajji. Idan mutum ya cire shi, ya aikata mahzur daga cikin mahzuratul ihram, sai ya yi yanka. Dalilinsa shine wannan ayar kamar yadda muka faɗa. Kuma shi yasa kun ga Ka'ab ibn Ujra, kamar yadda ya zo a hadisin da na ambata mana, yayin da suka taho lokacin umratul hudaybiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kwarkwata ta dame shi har sauka take yi a cikin fuskarsa yana gani saboda yawa. Yace azaka hawamu ra'sik, yace waɗannan dabbu, waɗannan wato kwari da suke kanka sun cuce ka. Yace bala ya rasulullah, sai ya umarce shi da ya aske gashin nasa yayi fidiya, ya aske gashin kan nasa yayi fidiya. Saboda haka ya aske yana cikin ihrami kafin hadiya ta kai mahallinta, saboda haka ya aikata mahzur daga cikin mahzuratul ihram. Saboda me? Saboda bukata, saboda bukata. ko da bata kai halin larura ba, kun san larura ita ce wadda take taba life, wadda za ta tafi da rai, ta tafi da abin da yake darura daga cikin daruratul khams. Amma haja bukata ita ce abin da za ta sanya wa mutum takura, wannan a mustawar haja yake, za ta sa masa takura tunda ya ce a zaka sun cuce ka. In ya ci gaba zai iya yin hajjin a haka, amma kullum yana ta susa, yana ta susa, babu nutsuwa, akwai haraji. To amma da yayi wannan, ba a ce ayi wannan kana da uzuri ba sai kai hadiya ba, babu komai, Allah ya yafe maka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. A'a, sai aka ce sai yayi fidiya. Shi ne sai Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Wanda duk ya kasance daga cikin ku mara lafiya, aw bihi adha, ko kuma yake da cuta, fa fidyatun ay fa halaqa, ko kuma fartaka ba mahduran min mahduratil ihram, sai ya aikata wani abu wanda yake ba a yin sa a cikin ihrami, fa fidyatun, to fa alaihi fidya, fidya tana kansa. Min siyamin na azmi, sunna ta bayyana azmin shine azmin kwana uku. Min siyamin aw sadaqatin, ko sadaka ciyar da miskinai, sunna ta bayyana cewa ciyar da miskinai shida. Aw nusuk, ko kuma yanka, sunna ta bayyana kan cewa yankan akuya ne. In ka yanka akuya wadda take isa a cikin layya, shikenan ta wadatar. To kuma abin ya zo da siga ta aw litakhir, domin ta bada zabi, wanda nuna kan cewa zabi ne kowanne zaka iya yi. Idan ka zabi ciyarwa a ina zaka ciyar, ko ina, amma al'aula an fi so a inda kai, a inda kai ka aikata abinda ba a yi din anan zaka yi. Kamar alal misali, kana cikin tafiya tsakanin Makka da Madina, an yi zango, shikenan sai abin nan ka ga mai turare yana sai da turare, sai ka sai turare sai ka shafa, to a nan wajen ya kamata ka yi fidiya. Amma babu laifi ko daga can ma ko waya kai ka ce a sai wake da shinkafa a raba da mai, a raba ma mabukata guda shida, ka yi fidiya. A Najeriya ba sai lalle miskinan masakinu Makka ba. Waɗansu malamai sun ce sai miskinan Makka, waɗansu malamai sun ce sai miskinan Makka. As-sahih miskinai hadiya ce take ga miskinan Makka, hadiya sai a Makka, hadiyan balighal Ka'aba ita ce aka ce hadiya mai isa Ka'aba. Amma abinda ba hadiya ba, an aka ce ka ciyar da miskini, to kowa za ka iya ciyar ma da shi a ko a ina. A'a, akwai bambanci. Fidiya idan aiki guda ɗaya ne, kai kafin kai fidiya ka sake yin irin wannan, kamar alal misali ka shafa turare, kafin kai fidiya ka sake mantawa ka sake shafa turare, kai Allah ya yi ka fitinan nan turare ne, in dai ka ganshi sai ka taba, kai haka har sau uku duk kana cikin ihrami, to fidiya ɗaya za ka yi. Amma in ka shafa turare sai kai fidiya, sai ka sake shafa turare, to sai ka sake wata fidiya. Idan ka shafa turare kuma kai aski, kuma ka yanke farci, kuma ka sanya hula, to fidiya hudu za ka yi. Kowanne jinsin ta haka za ka yi. Idan jinsi ɗaya ne, idan ka yi shi kai tikrarinsa, to fidiya ɗaya za ka yi, idan kafin ka yi ne. Amma idan ka yi, idan ka yi kai fidiya ka sake tikrari, to sai ka yi wata fidiyar. Hadiya ba za ta ɗauke fidiya ba. A'a, ba za ta ɗauke ba. Hadiya daban, fidiya daban. Haka hadiya ta tamattu'i ba za ta ɗauke hadiyar barin wani wajibi ba. Kamar yadda ake cewa mutumin da ya yi hajji, mutumin da ya yi, wato mutumin da ya yi hajjin tamattu'i sannan kuma ya ƙetare miƙati, hadiya biyu zai yi, da hadiyar tamattu'i da hadiyar ƙetare miƙati. Na'am, wajen bacci, wani lokaci za ka ga mutum ya bacci sai je ya lulluɓa kansa. Idan yana cikin bacci ya lulluɓa kansa, to idan bai sani ba, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, amma idan ya sani sai a ga, in aka gaya masa ya yi a cikin bacci sai ya yi fidiya. Don ita fidiya ba ta faɗuwa da mantuwa, idan da za ta faɗi da bacci za ta faɗi da mantuwa. Amma idan ba wanda ya gaya masa bai sani ba, bai riga ya sani ba, saboda haka yana cikin albara'atul asliya. Saboda haka yana kan waɗanda suke tare da shi, su ce kai da muka yi bacci fa mun ga ka lulluɓa kanka. sun fi dia komai sanyi in ba su faɗa ba sun haince shi ba a taji kai a cikin ihrami saboda shi ma taji kai yana daga cikin at-tanau amma idan mutum ya taji kan nasa idan gashi bai fita ba to babu komai akan sa amma in gashi ya fita sai yayi fidiya amma idan kawai tajewa yayi ba tare da kawai ya taje ne amma gashi bai fita ba to babu komai akan sa amma in yayin da yake tajewa gashi ya makale a jikin kum din ko yana gani gashi ya fadi to sai yayi fidiya waɗansu suna tafsil sun ce sai idan gashin ya kai guda uku amma as-sahih ko guda ɗaya ne ya fadi tunda yana daga cikin tanakkum me yake shi zai ce zai taje kansa a cikin fidiya kasan waɗansu malamai sun ce hatta kallon Imam Ahmad ya ce hatta kallon madubi ma mutum ba zai ba sai dai idan ya kalli madubin ne dan ya kawar da wani ciwo ko kuma dan ya duba wata cuta kamar da take a fuskarsa ko a kansa ko a gashinsa ko makamancin wannan amma idan ya kalli madubi dan ya dan gyaggyara gashi haka din nan to ba zai yi ba zai yi fidiya ko ba zai yi ba tafsil ne a cikin masabata su wanda ba zan iya rikewa ba yanzu amma suna da tafsil ko zai yi fidiya dan kawai ya kalli madubi ya gyara gashinsa na'am wa kafin ya sanya ihramin ba kafin ya sanya ihrami babu laifi kafin mutum ya sanya ihrami zai shafa turare ya taje kansa ya shafa mai ma a jikinsa duk zai iya yi kafin ya sanya ihrami daga ya ce labbaik allahumma labbaik shikenan ya sanya bayan yayi wanka babu laifi ai wannan duk yayin da mutum yace labbaika ne shine duk waɗannan abubuwan suke hawa kansa wai kana nufin yana cikin ihrami yaje ya wanka ragani ba ka fahimta ba Isma'il na'am in yi bayan gida saboda wari na hannu ai ba sai ya sa sabulu ba ya amfani da dabe ko da kasa ya wanke dan ya gusar da warin amma ya ce sai ya sa sabulu mai kanshi kamar yadda na ce muku dangane da sabulu mai kanshi ihtiyatan shine mutum ya bar shi waɗansu malamai suna cewa sabulu ba turare bane amma ihtiyatan hukuncin sabulu zai iya ɗaukan hukuncin turare domin akwai shaba akwai kama da yawa dan haka barinsa shine yafi mutum ya bar amfani da sabulu mai kanshi na'am zaman mina bayan an dawo daga hajji ko ko kafin a tafi Arafa in ya shafa mai sai yayi fidiya domin ya daga cikin at-tanau wanka ya halatta mai ihrami ya halatta ya wanka kamar yadda aka ruwaito Abu Ayyub al-Ansari yana yin wanka a cikin halin ihrami aka je aka tambaye shi aka ce sayyidina Umar ya ce ma Abdullahi ibn Abbas je ka tambaye shi yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke kansa yayin da yake wanka a cikin ihrami sai Abu Ayyub al-Ansari ya sanya hannunsa a cikin ruwa sannan ya ɗauko ya jiƙa shi ya sa a kansa fa aqbala bihima wa adbar yace haka yake yi wato ba a caccakudawa yanda caccakudan za ta sa gashi ya fita amma yanda yake za ka yi kai haka da shi kai haka da shi yanda zai zama to gashi ya zuba ba ya halatta ko ka shiga cikin ruwan kai nutsu kamar yadda aka ruwaito sayyidina Umar da Abdullahi ibn Abbas sukan yi wanka a Juhfa har sayyidina Umar yakan ce ma sayyid Abdullahi ibn Abbas mi yan nutsi waye zai fi dadewa a cikin ruwa tsakani na da kai, wato ai nutsu a mutun ya shaki numfashi sai ya shiga cikin ruwa ya nutsu shi a ga waye zai waye numfashin shinsa zai kare nan da nan ya kullo. Sayyidina Umar yana yin haka da Abdullahi ibn Abbas a hanya in sun zo Juffa. Juffa wuri ne wanda yake akwai yake kusa da teku ne, in an yi ruwa wajen akwai makwantar ruwa, saboda haka suke yin haka a cikin tafki. Saboda haka wannan ya nuna duk ya nuna kan cewa babu laifi mai ihrami zai iya yin wanka. Ina ganin abinda ya zo nan gaba shine mahzur na ƙarshe wanda ya ambata, wanda saboda akwai sarƙaƙiya a cikin hukuncin za mu bar shi sai karatu mai zuwa, shine hukuncin jima'i ga wanda yake cikin halin ihrami. Akwai sarƙaƙiya a cikinsa saboda akwai tafasil masu yawa wanda abinda ya saurani lokaci ba zai ishe mu ba. Saboda haka za mu tsaya a wannan gaba insha Allah sati mai zuwa sai mu samu mu yi shi insha Allah. Sati mai zuwa karatunmu zai zamanto na sati mai zuwa ba za mu yi tafsir ba, karatun iziyan zai zamanto ranar Lahadi, domin ranar Asabar muna da taro a Zamfara. Da haka ba zan samu karatu ranar Asabar ba, sai karatun iziya za mu mai da shi ranar Lahadi a maimakon karatun tafsiri sati mai zuwa insha Allah. To za a kira sallah sannan sai mu amsa tambayoyi insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan yace dan Allah Mujahid ne ya faɗi wannan maganar, ko Hassanul Basri, idan mutum yayi zikiri a farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci za a rubuta shi kamar yayi zikiri ne dukkan lokuta. Wannan maganar an rubuta daga Hassanul Basri, kamar yanda Ibn Rajab ya ambata a cikin Lataiful Ma'arif. Hassanul Basri ake dangana wannan magana gare shi. Wannan yace na ga ranar Arafa ana ajiye alhazai a cikin rumfuna ne, kuma anan suke hada sallolinsu, kuma suke kammala tsayuwar Arafa din, suke kammala tsayuwar Arafa din su. Shin wannan gurin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Babu laifi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a inda ya tsaya yace waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif, anan na tsaya Arafa gabaki ɗayan ta wajen tsayuwa ne. Kuma ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba cikin Arafa bane, yayi sallah a Namira, a gefen Namira wanda yake ya fita daga cikin hudud Arafa. Bayan an yi sannan ya taka ya jafi zuwa wannan bayan wannan dutsen ya tsaya a bayansa, yanda zai zamanto inuwarsa ta yi masa magana, wato ta yi masa inuwa, yanda ya zamanto ya rufe inuwarsa ta zo ta rufe shi, a nan wajen ya tsaya. Amma idan mutum ya samu ya taka ya je inda ake yin sallah a wannan masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wurin, dan anan ne aka gina masallacin Arafa, yanzu Masjid Namira, mutum ya samu ya yi sallah a nan, in an yi daddada sallar ya koma ya je ya tsaya inda zai tsaya, to babu laifi in yi haka. Idan kuma ya tsaya ma a inda yake aka saukar da shi ya yi sallah a nan, babu laifi. La'alla ma a cikin wannan akwai fa'ida na kan cewa zai tsare karfin jikinsa, yanda ba zai je ya sha wahalar tafiya ba, ya zo ya dawo ya ji ya jigata, yana addu'ar bacci ya kwashe shi ta bacci, ana addu'a shi kuma yana ta bacci. Kuma la'alla wannan tafiyar ma da zai yi ya je yana ta kalle-kalle, yana kallon haram. Kaga ko in yana zaune a wajensa, wataƙila shi kenan yana zaune cikin sutura, mutum koyaushe ne mutafarkin salama. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kawan ma da kanka barna yafi bisa kawo gyara, bisa kawo ma kanka maslaha, domin zuwa ka je ka ce za ka nemo ƙarin lada ka je ya zamanto kayi irtikabil mahdur. Domin ita ranar Arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce wadda duk wanda ya tsare ganinsa ya tsare harshensa za a gafarta masa. Saboda haka ka'idar ka samu amfaninta da cikakken alkhairinta ya zamanto ka tsare ganinka da kuma ka tsare harshenka. To ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka yin wannan shine rashin yawo, kana zaune ka lizimci inda kake, rashin shige-shige, ka je nan ko kuma ka je ka zauna a nan a hira da kai, ka je ka zauna a can a hira da kai, ko kuma ka je ka kallo wancan, ka je ka kallo wancan. In ka lizimci waje ɗaya ka ɗauki tafarkin aminci da salama, ya fi maka ka fi kusa da samun alkhairin wannan rana. Akwai wani rukunin aikin hajji da ka ce ciko na biyar za a sanar wanne ne? Cikin rukunin aikin hajji na ce akwai na biyar, idai ba zan iya tana faɗi wannan magana ba. Rukunin aikin hajji guda huɗu ne, rukunin aikin hajji guda huɗu ne, kuma so ya na faɗe su, ban san na ce akwai na biyar, sunanul ihram ko kuma shine ai na ambace su shine batun turare da batun al-ishtirab a wancan darasin yawa saboda haka ba rukunin aikin hajji bane sunnonin ihrami dangane da yin talbiya shin ana wakilta mutun ɗaya ne ya rinka yi ana bin sa kamar mai waka da masu amshi a wannan ba a ruwaito wannan ba dai a cikin sifar talbiyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wajen kabbara hadisin sayyidina umar yahtamiluhu dan an ce sayyidina umar ya kasance a kwanakin mina yana yin kabbara fatartajju mina bitakbirihi sai mina sai ta dure sai ta dinke da kabbarar ta dinke da kabbarar sayyidina umar to daga an ji yayi duk sai a amsa to wannan zai iya ihtimalin sa kan cewa mutun yana yi wadansu kuma suna yi a bayan sa amma al-asl malamai suna yin inkarin wannan dan nassin da malamai suka yi musamman malamanmu na wannan zamani irin su Sheikh bin Baz a cikin littafin sa at-taqid wal idah da kuma sifar haji wanda Sheikh al-Uthaymeen yayi dukkanin su suna inkarin a rinka yin talbiya mutun yana yi wadansu suna amsa kowa ya rinka yi yana bayyana kowa ya rinka yi shine yafi kusa da koyarwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma kada a tsananta wajen inkari tunda yahtamiluhu kada waɗansu suna tsananta su rinka ganin kan cewa an aka yi kamar talbiyar ba tai ba in aka yi wannan wanda ake ansa waɗansu suna ganin ma kamar talbiyar ko kuma alama ce ta cewa wannan mutum dan bid'a ne tunda wannan asar din na sayyidina umar yahtamiluhu menene bambancin barin rukunin aikin hajji da barin wajibin aikin hajji bambanci tsakanin barin rukunin aikin hajji shine in mutum ya bar rukunin aikin hajji hajjin sa bai yi ba dole sai ya koma ya yi shi ko ya baggaro su kamar tawaful ifada idan mutum ya bai yi ba ya taho dole sai ya koma ya shiga cikin ihrami daga miqati ya je ya tawaful ifada sannan ya sa'i sannan kuma ya hadiya idan kuma tsakanin wannan ya sadu da iyalinsa idan tsakanin wannan ya sadu da iyalinsa a lokacin nan to sai ya sake yin wani hajjin kuma sai ya yi hadiya ta yin jima'i kamar yadda hukuncin zai zo to wannan shine barin rukuni shi ko barin wajibi idan mutum ya bar wajibi sai ya yanka kamar mutum bai yi kwana a Muzdalifa ba kwana a Muzdalifa wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruksa ga mata abinda aka yi ruksa ga waɗansu ya nuna kan cewa wanda bai yi ruksa gare su ba su kuma me nasu abu me haƙinsa a kansu wajibi tunda aka ce an yi ruksa ga waɗansu waɗanda su kuma ba waɗannan ba fa karfafa ya zama to wajibi saboda hakwanan Muzdalifa wajibi ne amma da yawa alhazanmu ba sai da yawa alhazanmu duk sun mai da kansu hukuncin tsofaffi da mata da yara in suka zo Muzdalifa shikenan sai su sulale sai su tashi ga mota su tafi su wannan hukuncin ga mata ne da yara kanana da dattawa da marasa lafiya da wanda yake kula da su wanda yake kula da su zai iya tafowa shi wannan sai an dauke masa ba sai ya kwana ba sai ya tuwo tare da su suma amma za su dan zauna ne daidai gwargwado kamar yadda aka ruwaito Asma'u binta Abi Bakr tana yi tana tambaya hal ghaba al-qamar wata ya buya wato ya fada a bayan dutsen Sabir dutsen wannan katon dutsen na Muzdalifa kun wata ya buya ya tafi irin wajen karfe 1 dare karfe 2 dare din nan lokacin nan take barin mira kuma fa'idar wannan da aka yi musu ruksa shine dan su je suna yin sallar asuba su jifa kafin karfafan mutane su zo dan ai musu sauki shi yasa shine hikimar yin wannan to amma yanzu sai ya ga mutane kawai sai su zo mina su zo haima su ta mina su kwashi baccin su sha baccin su in gari ana yin sallar asuba waɗansu ma ba za su yi ba ma kafin sallar asuba sun je sun yi jifa sun dawo sun yi wanka sun sa kayan su suna ta bacci a gunsu hajji wato komai ka yi shi akan lokacin sa yanda aka ce shi ne to shi wajibi in ka bar shi sai ka yi yanka kwanan Muzdalifa wajibi ne in ka bar shi za ka yi yanka mutum zai iya yaya mutum zai yi idan ya bar ɗaya daga cikin rukunin hajji ko wajiban hajji guda ɗaya shine yanda ne maka bayani rukuni in ka bar shi sai ka yi shi wajibi ko in ka barshi sai kai yanka, in baka da ikon kai yanka sai kai azumi 10. Shi azumin barin wajibi ba lalle sai kai wannan guda uku fil hajj ba wa sab'atin idza raja'tu, shi ba lalle bane kamar yadda Malik yace, ko aina zaka iya yi, zaka iya yin guda uku din a can Makka, sannan in ka dawo gida ka cika guda 7 din, ko kuma gabaki daya ma in ka dawo gida kai guda 10 din. Ga wanda yake bai samu hadaya ba, hukuncin sa faman lam yajid, bai samu ba, ma'ana ba shi da kudin da zai sayi hadaya, ko kuma yana da kudin amma in ya sayi hadayar guzurin sa ya kare, sai dai ya bara dan ya ci abinci, to wannan hukuncin man lam yajid ne. Na'am. A'a, ba za su sai rana sai an yi sallar asuba, sai an yi sallar asuba, domin jifan yawmun nahar ake yi, yawmun nahar yana tabbata ne da gari ya waye da sallar asuba, bal abinda aka fi so ma in rana ta fito, domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya turo yaran gidan Abdul Muttalib ce musu ya yi ubayniya la tabni hatta tatlu ash-shams, ya ku ƴan ƴaƴana kada ku jifa sai rana ta fito. To wannan alal istihbab ne, an fi so su saurara ma kada su yi jifan bayan sallar asuba har sai rana ta fito. A'a, ba zawali ba, rana tana a zawali ai shikenan, ko lokaci ya tafi. A'a, ana yin sallar asuba, ana rana tana fitowa sai ai jifa, kamar lokacin da ake yin sallar idi, lokacin ne ya kamata ai, amma lokacin yin jifa, lokacin akwai hadithin Ummu Salama wanda ya nuna wanda ya ce mata kada ta jifa har sai ta yi sallar asuba, don haka abinda ake yi na waɗansu kaga sun zo sun yi jifa daga sun iso Mina a jaran Muzdalifa din, wannan kuskure ne, sai mutum ya zo wajen jifan sai a zauna har sai an yi sallar asuba, ko za ka ga mutane da dama waɗansu haka din suke yi, za ka gani zama suke yi su jira daga an yi sallar asuba sannan sai ya ji an so magangarawa an je ana yin jifa. Na'am. Yawa, in lokacin ya gaya masa shikenan sai ya yi fidya, sai ya yi azumi uku ko ya ci da miskinai shida, ya je ya sai wake da shinkafa ya raba musu, ya je bakin asibitin Murtala ya sai wake da shinkafa sai ya raba musu, ko kuma ya tura can da kudin hadaya ai masa hadaya. Na'am. Ka rufe kanka da harami kai fidya. A'a, jahilci ba uzuri bane wajen mahduratul ihram, yayin da ka sani shi yasa aka bada dama ai fidya din, har yanzu hajjinka ko umarka ta da gibi, saboda ka sai kai wannan fidyar za ta cika, dan haka ka je kai fidya, za kuma ka iya yi yanzu, ka je ka soma azumi uku ko kuma ka ci da miskinai shida. Na'am. Maganar fil. Na'am. A'a, malamai sun ce bai halatta ba, domin ɗaya daga cikin nau'in abinda zai sanya shi ya zama to al-makhif ne, kamar nau'i ne na ɗinki, ai shi kansa ɗin kayi ɗin yana zamewa kana mayar da shi wannan ibadar ai ake so kayi wannan wahalar ta ibadar, kowace ibada ta da mashakkata, kullawa ma ba a yi, ba a kullawa. Abdullahi ibn Abbas ya yi inkarin kullawa. Na'am. Banji ba. To gaskiya banga dai suna cewa mutum ya yi fidiya ba, banga hukuncin wannan ba gaskiya, amma a zahir dai mutum tunda bai zamanto kan cewa tufa din ba zai yi fidiya din ba, wani lokaci irin wannan sukan ce mutum ya yi sadaka ko da wani abu ne, akwai matsala kamar irin wannan ba zan iya tunata ba, da Imam Ahmad ya ce mutum ya yi sadaka da wani abu ko mai kankantarsa. Na'am. za ku wakilta ɗaya ya tawo da su yafi, amma babu komai idan kowa ya ce shi saboda matarsa zai tafi, ya zama to dan rakin kowa ya tafi saboda matarsa, babu laifi, kana da uzuri, matarka ta dauke maka, ta dauke maka kwanan Muzdalifa, mace za ta dauke wa mutum. Na'am. Eh, daura guzuri babu laifi, mutum ya sa belt dan ya dau wanda take da guzuri ba, amma belt dan ta rike ihrami wannan ba a yi. Mutum ya daura belt dan ya rike ihrami kawai wannan ba a yi, sai dai ka daura belt wanda yake da guzurinka a ciki, sai dan guzuri ba dan rike ihrami ba. Babu mun riyayi da cewa babu laifi akan zobe da agogo, tunda babu laifi akan zobe da agogo, hatta wannan abin da ake sanya na alama da take nuna kasar dan kasar alhaji da inda in wani abu ya faru an san inda za a kai shi, babu laifi, duk zai dauki hukuncin agogo ne. Na'am. A abinci ɗaya ne, wato an haddade ma mudu biyu na alkama, mudu biyu na alkama, saboda haka idan ka tashi ciyar da shi sai ka kiyasta mudu biyu na alkama wani irin abinci zai ciyar da shi, in za ka dafa masa ka bashi mudu biyu na alkama to zai kai kamar wannan sai ka bashi. Amma kamar yadda aka rawaito daga Sayyidina Ali wajen yin kafara, wajen ciyar da miskini a kafara, yana cewa abin da zai ciyar da shi abincin da zai ci ya koshi, wannan ya wadatar a kafara, ba wai ciyar da shi abincin rana ba da safe da yamma da daddare, a'a abinci daya wanda zaka ciyar da shi. Safa ta kafa babu laifi, abinda aka hana safar hannu, amma safar kafa kamar kuffi take, babu laifi a gare ta, za ta iya sanya safar kafa a ta suturce domin ihramin ta a fuskar ta yake da hannu da tafin hannunta, amma kafar ta za ta iya rufewa. Na'am. Shine ai shi yace arba'atun, ina jira in gana hudun wanda zai fada, amma guda uku sune, guda uku wannan sune wanda ya tabbata a cikin sunna kuma wanda yake a cikin sauran mazahib na malamai, wani lokaci suka ambaci na hudu din shine al-fasakh. Fasakh abin da ake cewa al-fasakh shine kai ihrami, fasakh ba wani abu ne illa wato tamattu'i, shine kai ihrami da yin ifradi. Idan ka je kai dawafi kai sa'ayi sai ka fita daga cikin ihramin ka mai yadda wannan ihramin da kai da hajji ya koma umra, sannan ranar fita mina kai harama da hajji ka zaman to mai yin tamattu'i, waɗansu sukan kirga shi a wannan nau'i daban daga cikin anwa'ul hajji, amma anwa'ul hajji din amma kaga ai tamattu'i ne dai, ka fara ifradi ka mai da shi tamattu'i, ka fara ifradi ka mai da shi tamattu'i, waɗansu suna kirga shi a cikin nau'i daga cikin anwa na al-ihram, amma ban san ko shi mai malam mai iziya yake nufi ba, wanda yake zai zo ya bayanin su daga nan gaba insha Allah. Wanda ake daurawa a nan ba, a ba za a kula shi ba, daure shi ake kamar yadda mata suke daura zani haka za ta yi, babu zancen ka ce za ka sanya belt ko ka sanya hada bakinsa da wani bakin ka daure haka, shi ma wannan ba a yi. Shi ne a duk wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da ɗan tailorin zamani suke yi wanda yake ba san fiqhu ba, kaga wannan in da kamfanin ya san fiqhu ba ma za su yi wannan ba, a je a irin wannan wanda kawai wai za ka makale shi haka ɗin nan, a duk ba a yi domin mai da nau'i ne na ɗaure shi, shi ku ɗaure shi kamata ya ka tattare shi a jikinka ne, kamata ya ka tattare shi a jikinka duk domin a fita daga cikin wato at-tarafu ni intuwa da sauki, ba a san waye a so ake kaɗan sha'ir wannan wahala, saboda shi kowace ibada akwai wahalarta, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ibadar aikin hajji ne yace ma Aisha ajruki ala qadri nasabuki, ladanki a gurgurdan wahalar da kika sha, wannan wahalar da zaka rinka sha din kullun kana rike da abin nan kana gudun kada ya wuce wannan wahalar da zaka sha, ai shine ibada, shine ibada. Asali za ka ɗaga murya ne yayi, ko don ka tuna don mutane suna koma da ba don mutane su tuna ba, asali talbiya dama ɗaga murya ake, ɗaga murya sosai haka ya kamata a yi. amma kai wai dan ka tuna wa mutane idan kai da wannan niyyar in kai da wannan niyyar ka samu lada biyu insha Allah kai da niyyar kai talbiya kuma kai da niyyar at-tazkiyat ka tunatar da bayin Allah na'am ba haka ake nufi ba ba nufi ake kaje ka nemi wahalar ka saya ba ba haka ake nufi ba eh wannan yana da kyau kwarai da gaske da aka yi wannan bayani saboda kada mutane su dauka cewa an ce lada gurgudan wahala kace to bar ka je ka nemi wahalar ka saya a'a ba haka ake so ba wato kada kai maganin ka ce kai ba za ka sha wahala da take cikin wannan ibadar ba amma ibada wato kowace ibada tana da wahalar ta idan ta wuce iyakar da aka sanya mata to wannan kuma sai ya zamanto ka nemi kai wannan sai ya zamanto tanattu'i sai ya zamanto ka wuce gona da iri a cikin ibada a cikin aikin a cikin ibada kamar ka ce kai ba za ka hau abun hawa ba a cikin aikin hajji duk da yake malamai suna sabani wani hajji ne yafi hajjin da mutum yayi a haye ko ku hajjin da mutum yayi a kafa wanne ne yafi lada malamai suke sabani wadansu suka ce hajjin da mutum yayi a kafa saboda yafi wahala wadansu kuma suka ce hajjin da mutum yayi a haye saboda yafi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hajjin sa daya ba zai yiwu Allah ya zaban masa hajjin da wani aiki shine yafi shi lada ba inda hajji a kasa shine yafi lada da sai Allah ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam hajji a kasa wadansu kuma suka ce a'a ai shi abin da yasa yayi hajji a haye din dan mutane su rinka ganin sa su ga abubuwan da yake yi akwai wata hikima ala aihal wannan matsala ce wadda take a malamai suke sabani akan ta kuma daga cikin ne daga cikin furu'in wannan ajruki ala qadri nasabuki amma ba'anar wannan hadisin ba shine kaje ka nemi wahala ka saye ta ba kaje ka nemi wahala ka saye ta ba a'a ma'anar wannan shine kan cewa dukkan ibadar da tazo ta aikin haji da abin da ke cikin ta na takura kayi da neman cewa Allah madaukakin sarki zai baka ladan a gurgudan wannan wahalar da ka sha da kuma rashin neman ruksa in ba ta kama ba yanzu waɗansu sai ka ga mutum ya ce a alal misali ba zai je ya jifa ba ranar sallah sai dare ya yi lokacin kafa ta ɗauke babu kowa sai ya je ya jifa kaga wanda ya je ya jifa da safe wanda ya je ya jifa da wuri da safe kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga akwai wahala to ba za a ce ladansa daidai yake da wanda yake na wancan ba ko ba za a ce yayin da ya je jifa da safe yana sayan wahala bane a domin yana ibadar ne akan wahalar da aka sanya ta yana neman yana ibadar ne tare da wahalar da ke cikin ta to wannan shine abin da ake nufi kai ibadar tare da wahalar da ke cikin ta ba ko shi ka rinka neman ruksa kana neman sauki kana neman kada ka sha wahala ba abin da hadisin yake nufi kenan amma ba ana nufin mutum ka je ka nemi wahala ka saye ta ba don wajen aikin haji ko ka ce kai ba za ka ci abinci ba ko ka ce ba za ka yi magana da kowa ba kamar yadda waɗansu sukan yi suka shiga itikafi sai su ce ba za su yi magana da kowa ba ko wata shekara wani bawan Allah ya shiga itikafi ya ce shi ba zai magana da kowa ba ya kwana wajen uku ko kwana wajen hudu ne da aka samu waɗansu suka je aka yi taimasa kan cewa wannan abin da kake ba daidai ba ne aka yi taimasa dai har ya yarda ai da ya daina wannan sai da ya buwayi kowa a masallacin saboda magana wataƙila ya san cewa ya san halin da yake ciki ne shi yasa ya yi ma kansa to ala ai hal ka ga mutum ya kallafa ma kansa abin da ba zai iya bane ba a so mutum ka ɗauki ibada abin da yake baya cikin ta kaje ka ƙara mata wani abu na wahala wanda baya cikin asalin wahalar ibada wata ran insha Allah zan zo in karanta mana ka'idar in mun gama karatun izziya insha Allah akwai waɗansu ka'idodi muhimmai na fiqhu a cikin littafin Al-Qarafi Al-Furuq daga ciki akwai wannan ka'ida fil mashaqqa tana da muhimmanci ka fahimce ta domin ka rinka auna yadda za ka yi mu'amala da ayyukan ibada za ta taimaka maka kai kanka a cikin wani hali ya zamanto kan cewa ka san hukuncin Allah akan wannan dangane da irin wannan abin nan din insha Allah in mun gama waɗannan ka'idodi za mu ɗauki kamar ka'idodi guda goma daga cikin Al-Furuq ɗinnan mu karanta su kafin ko mu sanya littafin da zai zo na biyu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم علمنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.